Mai saurare barka da warhaka. Sunana Ummu Salma Ibrahim Adeoye daga nan Media Trust. A ƙarshen shekarar 2023 ne dai hukumar lafiya ta duniya wato WHO da cibiyar hana yaduwar cututtuka suka yi gargaɗi cewa cutar kyanda na ci gaba da zama barazana ga yara a Najeriya. Sun faɗi hakan ne dai a wata sanarwar haɗin gwiwa da suka fitar suna gargaɗi game da kan raguwar da aka samu a tsawon shekaru wajen yin rigakafin kamuwa da cutar. Sai gashi kwatsam an samu rahotanni game da barkewar cutar a wasu yankunan Najeriya, inda hukumomi suka tabbatar da mutuwar mutum 42 sakamakon barkewar cutar ta kyanda a kananan hukumomin Mubi ta Kudu da kuma Gombe ta jihar Adamawa. Rahotannin sun ce cutar ta shafi unguwanni 8 a Mubi da kuma wasu unguwanni 7 a karamar hukumar Gombe. A yau shirin zai mayar da hankali ne kan cutar ta kyanda, wanda wani bincike ya ce a Najeriya kadai ta harbi kananan yara 'yan ƙasa da shekaru 5 akalla 50,000 daga shekarar 2018 zuwa shekarar 2023, ciki har da yara kimanin 300 da ta kashe. Bari mu fara da zanta da wani bawan Allah a jihar ta Adamawa wanda ya shaida lamarin, kuma har ma ya shafi 'yan uwansa.
Sunana Ahmed Kidado Marafa, an fi sani na da Rufai, mazaunin Adamawa Yola anguwan Bamai. Barkewa noba, ba abun da za a faɗa sai mu ce qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya mutane suna cikin wani yanayin da dai gashi nan mutuwa ake ta yi, annoba da ta ɓarke ana ta fama. Kowane filin da ka je za ka samu zamani ake na makoki. To muna roƙon Allah ya yaye mana, Allah ya kiyaye, Allah ya yaye mana wannan annoba, Allah ya kare mu. Wayanda suka riga mu, Allah ya ba su gidan aljanna. Mun da muka rage, Allah ya ɗauki ran a bisa imani. Shi ne dai za mu iya faɗa kan wannan abu. Gaskiya yana karawa, saboda dai wayanda suke makabartanmu gaskiya sun tagayyara. Za ka je makabarta ka samu sun riga sun gaji batun tono, sai dai kawai yanzu jama'an gari da kuma akwai wayansu dai da suka yi ɗan gurufin, su ne suke taimako, suke ɗan tona ramukan. Don ko jiyan nan dai akwai matan da muka sallace ta angonmu, muka kai gawa 5 muka samu a ƙasa, sanda aka tone kafin nan aka saka su. Abu dai ya yi tsamari. Muna dai roƙon Allah, Allah ya ba mu sauki a bisa wannan abun da muke ciki. To a yanzu dai inda muke, gaskiya ba abun da muka ji gwamnati ta faɗa. Ta ko ta wani kafa ta midiya ko ta irin wazo-wazo ko magana ta waya-waya, mu dai ba abun da muka ji abun da gwamnati take yi, ba abun da gwamnati ta yi. In ba dai akwai wata shirin da take faman yi ba, muna roƙon Allah ya sa a ɗan samu dai a yi wani abu don ya tallafi jama'a, a ɗan taimaka ma talaka. Wannan labari dai ya tada ma mutane hankali sosai. Jama'a suna cikin wani yanayi, ga yadda ake tara mutane a gari ko tara mutane a filin makoki kawai ba abun wasa ba ne. Ana shan ruwa, ana fama da wahala ga rana, sai dai mu roƙi Allah ya ba mu sauki.
Shin wani irin yanayi ake ciki na zafi a Adamawa?
Kai, zafi akwai shi. Zafi muna dai da kimanin in aka ɗan ƙiyasa ta za ta yi kusan 43, 42 gashi nan dai akwai zafi bila adadin. Kuma wutan lantarki gaskiya ba abun da za mu faɗa musu, sai dai kawai mu ce Allah dai kawai ya gyara abubuwa. Ba wuta, ba wuta gaba ɗaya. Abun haushin ma yanzu sai dai a ce maka akwai wani abu wai 33, wayansu suna da wuta ko ba ku da wuta. Kuma duk ba a ce wai wata ba a kawo bil, kowane wata ana biya. To wannan abu dai akwai abun nan da za a faɗa a ciki ba daɗi. Allah dai kawai ya kyauta. Lawarin dai gashi nan ni dai ya shafe ni, tunda na ce ma ni mazaunin Adamawa ne, kuma Yola majority family guda ɗaya ne. Yanzu kamar ni a gidanmu an yi mutuwa ranar da za a yi sadakan uku, an sake kuma an yi mutuwa. Kuma duka matan step step mothers na wane matan uncles na dukan su suka yi mutuwa kuma a unguwar mu kawai mun irga mutuwan da aka yi kusan guda 8 to kaga dai ya shafe ni kabar wayanda suke cikin wayansu angoyi kuma duk yan uwa ne sai dai kawai mu ce Allah dai ya ji kansu to kuma matakin da na dauka ko matakin da nake kai in na tashi da daddare nake sa yara na su sha ruwa ni ma nake shan ruwa nake sa kowa ma nake fadakarwa a sha ruwa kuma a waje muke kwana tunda kaga dai dazu dai mun yi magana ba wutan lantarki a waje muke kwana kuma wannan hankali da yadda ake zafin nan yadda yara za su ringa wanka za su ringa dai a zauna inda za a dan samu iska
wani bawan Allah kenan da cutar kanda ta shafi ƴan uwansa a jihar ta Adamawa kokarinmu na jin ta bakin kwamishinan lafiya na jihar ta Adamawa akan matakin da gwamnati ke dauka ya ci tura saboda mun kira su a waya lokaci da dama bai dauka ba sai dai mun samu zanta da wani kwararren likita kan abin da ya sa cutar ke yaduwa da matakan da za a bi wajen hana yaduwar ta kafin mu ji abin da zai ce ku dakace mu Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga nan Media Trust kuna iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na internet na aminiya.ng ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Spotify ko kuma TuneIn Radio Madalla Dr. Shu'aibu Musa kwararre ne a fannin cututtukan kananan yara asibitin Barau Dikko na jihar Kaduna yayin mana bayani akan yadda ake kamuwa da cutar kyanda da yadda za a kare kai daga harbuwa da ita
wato cutar kyanda ko bakon dauro cuta ne da yakan kama yawanci kananan yara ƙasa da shekara 9 zuwa kamar shekaru 2 haka to yawanci yakan zo ne lokacin da zafi lokacin zafi to cuta ne da yake kisa yana cikin gaba-gaba na kashe yara yakan zo da alamu da dama gaske wanda nan gaba kaɗan zan muku bayani
to menene abubuwan da ke janyo yaduwar wannan cututtuka musamman a waɗannan bangarori da ake samun barkewansu a yanzu
to yawancin abin da ke kawo yaduwar abun shine cunkoso da rashin tsaftan muhalli musamman na bangaren tare da wannan don cuta ne da ake daukan shi ta tare idan mutum ya yi tare yakan fito da kwayoyin cuta din shi kuma wanda ya shaka shi ma zai dauki cuta din shi ma haka zai yadu da shi
so menene alamomin gane cewa wannan yana dauke da cutar wato wanda bature ke cewa symptoms na kamuwa da ke nuna cewa wannan yana dauke da cutar kyanda
alamomin din suna da dawan gaske musamman zaka ga cewa yakan fara ne da abin da muke cewa a turance prodromal symptoms wato alamomi da ke iya nuna cewa akwai yiwuwar wannan zai kamu da kyanda to waɗannan alamomi din sun haɗa da tari da yawan zazzabi zaka ga mutum sai zazzabi ko ince yaro zai zazzabi kwana biyu zuwa uku haka daga nan sai kuraje su fesa mashi a fuska sannan su yaɗu zuwa sauran sassan ciki daga nan zai samu wani kuraje a baki sai tari sai atishawa sai fitowar majina da zai ire-ire waɗannan abubuwa ɗin da ke allanta cewa wannan cuta ne da ya ta'allaka da cutan inda ake shakan iska
to ta za a iya bambance wa'innan alamomi da sauran symptoms na wasu cututtukan da aka gane wannan ya kyanda ne ba wani abun ba ne
wato akwai alamomi wanda da mun gan shi mun tabbata wannan kyanda ne na farko akwai wannan kurji da nake miki magana a baki za ka ga cewa kurje din sun fito akwai yanda suke fitowa za su fesu ta farko yana da zafi zaka ga yaro baya son cin abinci yaro yana yawan kuka da sauransu sai kurajen jiki shi kurajen kyanda akwai yanda yake dama in kadan tabe kurji din haka a fatan ciki zaka ji an fitsa maka kaman ka fitsa ma yaron gishiri haka yawa to haka nan sai kuma alaman cutan ido zaka ga idon yaro yayi ja sosai yawa ga wannan zazzabi da nake magana na kwana biyu zuwa uku sai kuma tari da yawan tari to wasu yakan kai har su kai yaro yanda kika ga kuraje a cikin mutum to haka kuraje din suke a duk cikin jikin yaro
wato a cikin jiki kenan
na'am kaman hanji so huhu da sauransu to ire-iren waɗannan yakan sa yaro ya iya ko tari din ko ya ma zarce zuwa abin da muke cewa pneumonia ko kuma ya kai ga yaro yana zawayi yawan zawo
a da farko ka ce zaka mana bayani akan abubuwan da kamuwa da cutan kyandan ke iya haifarwa me su me yayi wannan abubuwa
suna da daman gaske na farko cutan kyanda kamar yadda na bayani cewa mugun cuta ne bace saurin yaduwa ga al'umma yana ma iya kawo na yi maganar ciwon ido ko ba haka ba to yana iya kawo makanta ina sai yana cikin manya-manya abubuwan da ke sa yara kanana su makance ba an dauki matakai ba hakan ma yakan sa yara su zamanto kurame ba an dauki matakai da cikin sauri ba sannan kuma yana iya sa yara su yi abin da muke cewa seizure ko convulsion yawa yakan kai ga ciwon ma ta kai ta yi kamari sosai ta shafi kwakwalwa za ta iya haifar da abin da muke cewa tamkar ciwon farfadiya a nan gaba
to madalla to yanzu daga ƙarshe ta ya za a yi iyaye tunda yawanci abubuwan abu ne da ya shafi yara ta ya za a iyaye su kare ƴaƴansu daga kamuwa da wannan cuta
to babban abun nan shi babban abun jin daɗi cikin wani al'amari shi ne cewa kyanda cuta ne da ake iya karewa gabaɗaya ba sai dole yaro sai ya yi ba yana cikin cututtuka guda kusan 9-10 wanda gwamnatin tarayya take ba da alluran rigakafi kyauta na wanda ake ba yara ɗin nan na zashen na yara yawa to cutan kyanda tana cikin cututtuka da ake ba yara su a kare su daga kamuwa daga kyanda so idan ka ga yaro ya kamu da kyanda to akwai alamun cewa tabbas shi bai samu wannan kariya
daga kamuwa daga cutar
daga wannan cutan kyanda din ba
na'am
so kariya na farko shi ne cewa a kai yara a masu alluran rigakafi shi wannan alluran rigakafi na kyanda ana yin shi ne ciki a wata tara na da haihuwan yaro
wato a babba ba inda za a yi babba ya kama wannan cuta dole yara ne cutan yake shafa
to kin ga babba ya kamu da cuta din to kai har ga Allah an tabbatar cewa shi yana yaro bai taba yin cuta din ba don cuta ne idan ya kama mutum sau daya to kariyan da cuta din ke bayarwa yakan bayar har abada ne ba dai akwai wani cuta ko illar da kawo abu nan ba saboda haka idan ka ga babba da kyanda alama ne na cewa shi yana yaro na farko bai alluran rigakafi ba sannan na biyu bai taba yin cutan kyanda din ba
to da haka muka kawo ƙarshen shirin kada ku manta za ku iya sauraron shirin a duk lokacin da kuke so a shafinmu na intanet na aminiya.ng ko ta tashoshin FM a wasu garuruwa da biranen arewacin Najeriya da kuma trustradio.com.ng don ɗaukar nauyin shirin ko talla a tuntuɓe mu a 0811-055-3375 a madadin abokan aiki Salma Ibrahim Adewoye ke sallama da ku daga nan Media Trust.